Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da aka ga dama kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalor da niya da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin Maryam Dauda da sauran abokan aiki, Jummai Ali ce ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama jin labaran duniya.
Inde hujjoji da muke gani a wajajen ku masu watsa labarai ba, to ina ga hujjojin ba su gamsar da za a dakatar da dan majalisar tarayya wanda dan majalisar da dattabai wannan matsayin har zuwa wannan lokaci na wata shida, wannan ba daidai ba ne.
Barista Modibo Bakari akan dakatar da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dattijan Najeriya, Senator Alin Dume, muna da ƙarin bayani. Haka kuma muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawararin ku akan shirin da gwamnatin Najeriya ta kullo da shi na rage zaman kashe wando da ake cewa end program. Yaya za a inganta wannan shirin? Akwai kuma wasanni a takaice.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasashen Burtaniya da Faransa da kuma Amurka sun yi Allah wadai da Rasha da kakkausan lafazi a yau Laraba a lokacin wata ganawa ta gaggawa da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi saboda goyen bayan rawar da shugaban Siriya Bashar al-Assad da gwamnatinsa suka taka a harin gubar da aka kai a Siriya. Harin da aka kai a garin Khan Sheikhoun inda ƴan tawaye ke rike da shi a lardin Idlib ya kashe mutane da yawa, ciki har da yara ƙanana, abin da ya janyo Allah wadai daga duniya baki daya. Hukumar lafiya ta WHO ta ce waɗanda harin ya shafa na nuna alamun sun shaƙi gubar da ke janyo illa ga jijiyar ɗan adam. Haɗakar ƙungiyoyin ba da agaji daga ƙasashen yammaci sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai 100, mutane fiye da 350 kuma sun jikkata sakamakon gubar.
A lokacin kuma da yake gana da shugaban kasar Jordan Sarki Abdullah a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya ce harin gubar da aka kai a kasar Siriya cin zarafi ko kuma mutuncin bil'adama ne. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko Amurka za ta ɗauki wani mataki, sai ya ce za ku gani, ba tare da yin wani ƙarin bayani ba. Batun mummunan harin da aka kai Siriya makwabciyar Jordan da kuma yiwuwar sake yin ganawa akan samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa na cikin manyan abubuwan da shugaba Trump da kuma Sarki Abdullah suka tattauna a kai. Sarki Jordan da ke a matsayin wakili daga kasashen Laraba na tafi da sakon kasashen Larabawa dangane da bukatar kulla wata sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya wadda za ta hada da amincewar kasashen Larabawa da na musulmi da su yi na'am da kasar Yahudawa, yayin da ita kuma za ta yi da kirkiro kasar Falastinu a gabar yammacin kogin Jordan da Gaza da kuma gabashin birnin Kudus.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke babban jami'insa dabarin harkokin siyasarsa Mr. Stephen Bannon daga kwamitin tsaron kasar a yau Laraba, inda ya soke naɗin da ya yi a baya wanda ya harzuka ƙwararru a fannin manufofin hulɗa da ƙasashe a ƙasar. Wasu 'yan majalisa da wasu ƙwararru da suka taka muhimmiyar rawa wajen shatawa Amurka manufofinta na hulɗa da ƙasashen ƙetare da daɗewa sun ce bai cancanta a ce Bannon, wanda ya yi ƙaurin suna wajen haddasa husumar siyasa a ƙasar, ya kasance cikin muhimmin kwamitin fadar White House ba, wanda zai tattauna muhimman batutuwan tsaro. Kafin ya shiga cikin kwamitin yaƙin neman zaben Trump a shekarar da ta gabata, a da shi Bannon ya daɗa ƙaurin suna ne saboda zamansa wanda ya ƙirƙiro wata kafar yaɗa labarai mai suna Breitbart wacce ke da aƙidar ƙarfafa wariya.
Aƙalla mutane 7 sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota danƙare da ba mamaye ta yi bindiga a wajen wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. wurin cin abincin na kusa da ofisoshin ma'aikatan tsaro da na harkokin matasa da kuma wasanni. Yanzuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ƴan kungiyar Al-Shabab masu ra'ayin masu tsauraran ra'ayi waɗanda suke da alaka da kungiyar Al-Qaida sun sha kai hare-hare makamancin wannan a baya. Labarin duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, akwai su wasu rahotanni da ke cewa yau ma wasu sun yi zanga-zanga a harabar Majalisar Dokokin Najeriya akan dakatar da Sanata Alindume da majalisar ta yi. A wata zantawa da abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya yi da Barista Modibo Bakare, ya nemi sanin shin dakatar da Sanata Alindume da majalisa ta yi ta sabawa dokokin Najeriya ne?
Sai an taka domin dokokin Najeriya ga baki ɗayansu, kamar majalisa tana aiki ne akan dokoki manya-manya guda uku da kuma bayan dokokin da suka shafi na ko'ina da ƙasa, wato dokokin ƙasa national laws. Suna kuma ƙarƙashin dokar tsarin mulki, suna kuma ƙarƙashin dokokin da aka sa, wato case law na shari'u da aka zantar a kotunan Najeriya, sa'annan kuma akwai dokokin su na cikin gida. Amma dokokin su na cikin gida ba sa iya zama suna da rinjaye akan waɗannan abubuwa na case law ko kuma tsarin mulkin Najeriya. Da haka abin da suka yi inda hujjoji, in ba dai akwai su hujjoji wanda ba su bayyana ba, inda hujjoji da muke gani a wajajen ku masu watsa labarai ba, to ina ga hujjojin ba su gamsar da za a dakatar da ɗan majalisar tarayya wanda ɗan majalisar dattabai wannan matsayin har zuwa wannan lokaci na wata shida, wannan bai ba daidai ba ne. Amma abin ta kai shi shi ne a Najeriya, idan ma aka yi maka haka, abin da ya kamata shi ya je kotu ya nemi fassara abin da suka yi, ko suna da wannan iko ko ba su da shi, ko suna da hurumi ko ba su da shi. To amma sanin kowa ne kotunan Najeriya yau idan ya ɗauki wannan magana ya kai ta gaban kofi, idan aka rataya ta aka fara je kaka dawo, ƙarshen ta wannan wa'adin da aka tura da aka dakatar da shi ma zai zo ya ƙare wannan shari'ar ba ta ma kai ko ina ba. Ba sabanin yadda muka gani a wajajen kusan Amerika, inda kwanakin ba aka yi shari'a wadda aka gama a kotun farko har da kotun ɗaukaka ƙara a cikin sati biyu, wanda Donald Trump na baki na waɗansu ƙasashe shigowa Amerika din nan. To kaga inda a Najeriya ne da in an shigar da wannan ƙaran, sai a ƙara sanar da wa'adinsa na farko har da na biyu, ma in ya dace zaɓe wa'annan shari'un suna magana a kotu. To wannan kuma kaga wani babi ne mai zaman kansa na wani lokaci.
An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayi ko kuma shawarwarinku a kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka domin inganta shirin rage zaman kashe wando da taɓullo da shi. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hi. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, da buɗe laye mun samu kira daga Damaturu. Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu alaikum. Abdullahi Damaturu ke magana.
Muna jin ka Malam Abdullahi.
Yawwa, saboda haka wannan tsari da mai girma Janar Muhammadu Buhari yake so ya yi, ina masa addu'a ta fatan alkhairi Allah shi masa jagoranci.
Ba wai yana son yayi bane, an riga an fara amfani da shirin, an riga an fara an dauki wasu mama aikata su matansa.
To Allah ya tabbatar, Allah ya tabbatar da shi, shine fatan da kike.
To amin. To daga Damaturu burin mu je makwabciyar Najeriya, Jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum.
Eh, assalamu alaikum.
Wani
kuna tare da umma Malam Ali daga dogon da suke Jamhuriyar Niger.
To muna jin ka.
To abinda ana ra'ayi bisa ga a rage ma matasa kamar kashin wando, to lalle kamar tsarin da Buhari ya yi, ai ba a ce matasa su zama na ba, su mata iya kansu yadda gwamnati ta taimaka musu ayyuka ko abin tallafawa da ake ce a tallafa ma matasa su samu. Ba a ce ku zama banza ba, ya kamata matasa ku tashi, kuna mun san kasar Najeriya suna cikin tashin hankali, matasa ku tashi kawai kuɗin ku ke gani jagun tashi. To Buhari na kawo mu ko ta wani hali kenan, ko ta hanyar wajen harkar aiki na bariki da aka sa dauki ma'aikata na aikin gwamnati kuna tala hamsu mari kuma yake gargi.
To mun gode da wannan ra'ayi na kato daga Jamhuriyar Niger, burin mu je Maiduguri. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna ga muna ga
ina wuni
alhamdulillah, lafiya kalau.
Yayi
lafiya kalau.
Shi wannan ubar mai ke gaskiya ya kamata, saboda muna nan a Borno, mu yanzu na Borno wannan muna nan a zaman ba abun da yake wallahi. Ya kamata taimaka mana mu mar kowa samu rabon shi wallahi.
Eh, to ka san tambaya ne ta muka, ya kuke ganin za a inganta wannan shirin? Wani mataki kuke ganin gwamnati za ta dauka ta ƙara gyara shirin?
Ya kamata ta dauka, dan za ta dauka an ta duba masu inganci din dai, saboda kin san mutanen kowa da irin yanayin shi ne. Shine abun ne saka kowa in yace yana so din abun da yawa ne da yawa iya saka.
To mun gode da wannan ra'ayi. To daga Maiduguri bari mu je Zaria. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajiya sunana Musa daga garin Kwangila Zaria. Gaisuwa a gare ku baki da.
To Malam Musa muna jin ka.
Na'am. Wato ni yanda nake ganin abin shine a fara ta kan kamar masu angwanni da manya-manyan sarakuna a biyo ta hannunsu, su ne suka san ta yadda za a taimaka ma jama'a. Hello?
Eh, muna jin ka, muna jin ka.
Yawwa, ta yadda za a taimaki ma, saboda in an ce za a bi shi ta hanyar 'yan siyasa ne, to nan ne kuma za a sha bamban, za a ta tauye waɗansu haƙƙi. Domin Allah kaɗai ya san waɗanda suke da suka samu matsaloli da dama a irin wannan hali da muke ciki. Allah ta ala ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu, daga Musa Kwangila Zaria.
To amin sun ma'am, har yanzu dai muna Zaria. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
sai ku ta Alhaji Badi insha Allah Shabu Rahim Amuda Giwa jihar Kaduna Zaria
muna jin ka
to gaskiya kamar da mu ga wani kai bani haka mu ma muke so misali kamar inda kamar hukuma ta dauki wannan mataki to muna so da Allah idan an ce za a yi abu a inganta a tabbatar da an yi domin wato ɗan ƙasa su samu wato sauƙin rayuwa duk abin da aka za a yi to a rika tabbatar ana bibiya a ga an yi
to
da matan za ta tashi lafiya
to mun gode da wannan ra'ayi naka to daga Zaria bari mu Baucin Yakubu salamu alaikum
wa alaikum salam
to muna jin ka
to kuna magana ne da Muhammadu Saburi baban yara hudu go
to
eh ra'ayina ni shine ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi da ta gyara mana asibitin mu health center din mu
malam ka san batun da ake magana akai yau kuwa
a'a
to muna batun shirin da shugaba mu gwamnatin shugaba Buhari ta kirkiro wanda ake ba matasa ayyukan yi muke neman ra'ayin ku akan ya kuke ganin za a inganta to ina ganin baka fahimci abin da muke nufi ba bari mu koma ga mutum na gaba
to na fahimce su
salamu alaikum
amin alaikum salam abin da ra'ayin mu idan zai yi wa a daga matakin federal din a kawo mana har zuwa DOC har zuwa karamin hukuma
to Allah ya sa sun ji wa na ra'ayi na ku ma sauraro yawa mun gode ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to mun samu kira daga Ibadan salamu alaikum
lawun wa alaikum salam
to muna jin ka
amma lafiya
lafiya kalau to da alama mun samu matsala da line badan ma sauraro waɗanda suka lalubo wannan tasha yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka to mun samu kira daga Fataskum salamu alaikum
wa alaikum salam ina kira ni ne Alhaji Adamu da Fataskum daga jihar Yobe
to muna jin ka
a hakikanin gaskiya shirin yan fawa din nan gaskiyar magana da za a ce an fitar hannun masu anguwanni da daga sai shi ne abin da ya fi inganci domin yanzu a nan mu jihar Yobe musamman garin Fatasko an ce ma masu diploma da masu atuwa sai masu yan siri su biyu kawai za a ɗauka sai aka hana masu diploma arab da diploma sauran kamar public administration da sauransu domin muna da caps a nan Fatasko irin wannan ba su samu damar shiga ba ka ga da ta fannin
to da alama layin Yobe ya tsinke to amma ina fatan an dan ji ra'ayin da ka bayyana to sai kuma jihar Niger salamu alaikum
wa alaikum assalam
to muna jin
ka an wani lafiya
lafiya kalau
muna ya aiki ba
alhamdulillah
Ibrahim ne daga can ta ga Niger State
to malam Ibrahim me an ra'ayin ka
gaskiya baba Buhari mun ga kokarin shi ya bakin kokari yayi ai yana aiki gaskiya
to
eh amma kamar mu da bamu da ilimi ya zan iya ga yana gizo miki dan samu aikin wannan
to wannan kuma sai ka tambayi jami'an gwamnati da ke kusa da kai kila za su yi maka bayani mun gode da wannan ra'ayi to bari mu koma da maturu salamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to muna jin ka
muna tare da Bubu wanzan sai mun da kungiyar zabi sarka na karamar hukumar da Maturu
to malam Bubu me an ra'ayin ka
wato ni shawarin da zan bayar dangane da ainihin shi wannan in power din nan a gaskiya kashi 100 ka san kashi 100 kashi 90 gaskiya ayan talakawa ba su samu wannan abun ba
to
kuma musamman abin da ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ai da ma ta yi wannan abin domin talakawa ne ya kamata da duk tun daga kan masu unguwanni kuma su ma in za su yi so domin Allah kar su zane kusa da su duk wanda ya dace da wannan sha'anin taimako din sai a taimaka masa to amma sai gashi abin da ake tsammani din a gaskiya bai kasance ba in ma ya kasance din ba yadda ake so ba gaskiya ina mai bada wa ainihin shi shugaban wannan yin fawa din da ya sake lale ya duba abin da ya dace waɗanda suka kamata a jawo su jiki a ba su wannan abin a jawo su amma to sai gashi yawanci mun yi
wannan
siyasa ne sai na karkashin su sai ɗan uwan mata su gaskiya su suka samu wannan abin
to mallam ina fatan wanda ka bayyana ra'ayi sun kuma ji wannan kuka naka to kafin mu gabatar da shirinmu na gaba ga wannan sanarwa muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu a saboda haka ga professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko
shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani yaji da wani ko dan throw da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da muhimmanci a koya ma yara na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi sai samun wato motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari to ina jin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau Allah ya sa mu dace
to yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari
wasanni a takaice
Gaban hukumar kwallon kafar Ghana ta GFA Kwasi Yantachi ya bayyanar cewa sabon kocin Ghana Black Stars dan asalin Ghana Kwasi Appiah za a dora masa alhakin daukowa a kasar Ghana kofina wacce ta yi shekaru 35 bata samu ba. Shugaban na hukumar GFA ya kuma ce akwai bukatar a baiwa Kwasi Appiah duk taimakon da zai bukaci don ya tabbatar da Ghana Black Stars ta samu shiga gasar cin kofin duniya wadda za a yi a sabuwar shekara. Yace muna son mu lashe kofina kamar na Afirka da ma na duniya in ji Kwasi Yantachi shugaban hukumar GFA. A wasannin Premier League na cikin gida kuwa, kudin kuma su Asante Kotoko, Jirabgo Lugarosic, ya kyautata zaton kungiyarsa da take kan gaba a jerin kungiyoyin Premier League din Ghana, za ta doke Midiyama SC na garin Takwa a wasan tsakiyar mako da za su yi a yau Laraba a can garin na Takwa. Ita kuwa babban kishiyar Asante Kotoko Accra House of Folk tana karawa ne da Bichim United a gida a birnin Accra, inda wani mamba na hukumar daraktocin Hull din Frank Nelson yake ganin cewar Accra House of Folk za ta yi galaba a kansu. Kafin wasannin tsakiyar mako na yau kuma sai Asante Kotoko ita ce kan gaba a jerin kungiyoyin wasan Premier League din Ghana da maki 18 sai Eduana Stars da kungiyar Wafa su ne ke biye da ita da maki 17-17 sai kuma Brecon Chelsea da Bichim United su kuma suna na 4 da na 5 da maki 14-14 a Najeriya kuwa wasu kungiyoyin wasannin Professional League guda 9 na kasar ne suka nuna begensu a jiya talata na gabatar da kansu a cibiyar kasuwanci ta NAS inda suka haɗu da ma'aikatun kuɗi da bankuna da masana dokokin kasuwanci don cibiyar ta NAS ta tallatar da su ga waɗanda za su zuba jari a waɗannan manyan kungiyoyin wasa guda 9 wanda gwamnatocin jihohi ne ke gudanar da su banda kungiya ɗaya. An bayyana kungiyoyin ne a wurin wani taron manema labarai wanda hukumar League din Najeriya ta yi a Westwood Hotel Ikoyi jihar Lagos kuma kungiyoyin sun hada ne da Shooting Stars da Kano Pilas da Enyimba da Rangers da El Kanami da Gombe United da Wiki Tourist da Abia Warriors sai kuma MFMFC wacce ke zaman cin gashin kanta da yake jawabi akan wannan batun a wurin taron manema labaran shugaban hukumar League din Najeriya Honorable Nduka Irabo ya gargadi kungiyoyin da su tabbatar da sun ci gajiyar wannan dama da suka samu wanda zai kai su gaban kasar harkokin kudaden su tare da zaman cin gashin kansu
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar daga kausar murya Amurka ta yi Allah wade da tsare daruruwan masu zanga-zangar lumana da aka yi a sassa daban-daban na Rasha a ranar 26 ga watan Maris tsare masu zanga-zangar hadu da wasu masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da yan jarida ya saba wa ka'idojin demokradiya inji mukaddashin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner a wata sanarwa da ya fitar mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa Alexei Navalny ne yayi kira ga mutane da su fito su yi zanga-zangar lumana bayan wani rahoto da ya wallafa wanda ya zargin cewa Prime Minister Dmitry Medvedev ya tara dukiya mai dimbin yawa ciki har da mallakar wasu filaye a wasu wurare na masu hannu da shuni da jirgin ruwan shakatawa da wani wurin hada lemun kwalba na alfarma da wasu rukunin gidaje a Rasha da kasashen ƙetare Rawatan na Navalny ya yi zargin cewa Prime Minister ya samu damar mallakar wannan dukiya ne ta hanyar karban cin hanci da rashawa daga masu hannu da shuni da kuma bashin da yake karba daga bankin kasa. An dai ba da umarnin a rufe Navalny na tsawon kwanaki 15 a kurkuku tare da cin tararsa $350 bayan da aka same shi da laifin shirya tattaki ko kuma maci ta hanyar tada hankulan jama'a. Yana kuma ɗaya daga cikin sama da mutane 1000 da aka kama. Bayan da 'yan sanda da masu zanga-zanga suka yi arangama a tsakiyar birnin Moscow a dandalin Alexander Square. Baya ga haka, 'yan sanda sun yi ɗaiɗai da ofishinsa na gidauniyar nan da yake jagoranta wacce ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Sun kuma tafi da na'urorin kwamfuta da dama da sauran kayayyaki a cewar sakataren yaɗa labaransa Kira Yamish. Wani lauya da ke wakiltar gidauniyar ya ce an tsare mutane 13 daga cikin ma'aikatan gidauniyar. Mr. Turner ya ce Amurka ta damu matuƙa da ta ji labarin cewa an yi awan gaba da Alexei Navalny jim kaɗan bayan da ya isa wajen zanga-zangar da kuma labarin cewa an yi ɗaiɗai da ofishinsa. Wannan gangami ga dukkan alamu shi ne mafi girma da aka gani a Rasha tun bayan wanda aka yi a shekarar 2011 da 2012 bayan zaɓen majalisar dokokin ƙasar wanda madagun adawa ya zargin an tafka maguɗi. Amurka a cewar Turner na kira ga gwamnatin Rasha. A te maza-maza ta saki dukkanin masu zanga-zangar lumanan saboda mutanen Rasha kamar takwarorinsu na ko'ina na da damar su samu gwamnatin da ke bada yancin walwalar musayar ra'ayi da kuma gwamnatin da ke yin ayyukanta a bayyana jama'a tare da samun walwalar yancin gudanar da ayyuka ba tare da fargaba ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
A takaice kasashen Burtaniya da Faransa da kuma Amurka sun yi Allah wade da Rasha daga kausan lafazi a yau Laraba a lokacin wata ganawa ta gaggawa da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya yayi saboda goyen bayan rawar da shugaban Siriya Bashar al-Assad da gwamnatinsa suka taka a harin gubar da aka kai a Siriya. Harin da aka kai a garin Khan Sheikhoun inda ƴan tawaye ke rike da shi a lardin Idlib ya kashe mutane da yawa ciki har da yara ƙanana abin da ya janyo Allah wade daga duniya baki daya. A lokacin da yake ganawa da shugaban ƙasar Jordan Sarki Abdullah a fadar White House shugaban Amurka Donald Trump ya ce harin gubar da aka kai a Siriya ya keta haƙƙin bil'adama. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko Amurka za ta dauki wani mataki sai ya ce za ku gani ba tare da yayi wani ƙarin bayani ba.
To a gaishe ki masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu alherinsa.